أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى كاوم يوطيق وتنذ الحجة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة ريهدو دا أربعين دا أكوكما يو تلاتن وتن شدا ميلادية دبو بيو دا أشرين دا بيو وانا مزلاتنا ممسجد سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه دومنش fara karatun littafi na Nabiyyur Rahma wallafar malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Jalle muhafizahullahu ta'ala. Wannan littafi dan Najeriya ne, malamin da ya rubuta shi abin jin dadi dan kasar nan ne, dan Najeriya ne, dan Kano ne. Kafin mu ci gaba mu karanta abin da ke cikin littafi a takaice, zan ba mu dan takaitaccen tarihin malamin. Sunansa kaman yadda muka ji kuma gashi nan a rubuce a cikin littafin sa, Muhammadu Sani Umar Musa. Iyayensa guda biyu mutanen Kano ne, da mahaifiyarsa da mahaifinsa. Suka tafi Makka a irin tafiyan nan da ake ta aikin hajji, da wasu su tafi a ƙafa. To a wannan tafiyar da suka yi da mahaifinsa da mahaifiyarsa, aka haife shi a garin Makka. To da ka shi a Makka aka haife shi. Bayan haihuwarsa da ƴan lokuta ko shekaru, sai babansa ya yanke cewa ya dawo Najeriya, ƙasarsa ta asali Kano kuma. Saboda haka ya dawo da iyalansa duka gabaki ɗaya. Bayan ya dawo da su, Dr. Muhammad Sani Umar aka sa shi makaranta. Saboda haka ya yi karatunsa ne na addini da na boko, kamar yadda ake faɗi a Kano. Da firamarinsa da sakandirinsa duka a Kano ya yi. Sannan kuma ya yi karatu a wajen malaman Kano na addini, kamar yadda aka saba karatun zauri. Bayan nan ya samu jami'ar musulunci ta Madina a 1990. Ya yi digirin farko a ɓangaren da ake koyon ilimin hadisi. Sannan bayan ya gama digirinsa na farko, sai ya tafi ya yi digirinsa na biyu a dai jami'ar musulunci ta Madina. Shi ma a ɓangaren hadisi, rubutunsa na digirinsa na biyu, abinda ake cewa masters, ya yi shi a kan al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi wa manhajuhu fil jarh wa at-ta'dil, sunan littafinsa kenan. An buga wannan littafin da ya rubuta a matsayin thesis, wato rubutun da ake yi idan mutum ya gama jami'a digiri na biyu zuwa na uku. To nasa na biyu da ya yi, ya yi a kan al-Imam Az-Zahabi wa manhajuhu fil jarh wa at-ta'dil. Sannan bayan nan ya yi digirinsa na uku, wato PhD, wanda daga shi ne ake ce mutum doctor, shi ma a jami'ar musulunci ta Madina. Ya rubuta littafinsa, wato thesis ɗinsa na PhD ɗinsa, a kan madrasatul hadith fi Makkata wal Madina. Shi ma an buga shi a mujalladai biyu. To bayan nan ya dawo Najeriya a 2005. A shekara ta 2005 ya dawo Najeriya, bayan ya kammala waɗannan karatuttukan nasa na jami'ar musulunci a Madina. Sannan a zamansa da ya yi a Madina, yayi karatu wajen manya-manyan malamai a wajen jami'a. Daga cikin manya-manyan malamansa akwai Ash-Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, yana nan da ransa babban malamin hadisi wanda duk ya taba zuwa Madina, inda ya dalibin ilimi ne to zai san majalisinsa da yake karantar da manya-manyan littafan hadisi. Sannan bayan nan yayi karatu a wajen babban malami limamin Madina Ash-Sheikh Ali ibn Abdurrahman Al-Hudhayfi, Hudhayfi kenan, yayi karatu a wajensa da sauran manya-manyan malaman garin Madina yayi karatu a wajensu. Menene wannan ya ake so ayi? To bayan nan da ya dawo Najeriya kuma ya ci gaba da kafin nan a can Madina ya rubuta littafinsa, ya yi ta hakikin babban littafin al-Imam Ibn Hajar da ake ce masa At-Talkhis al-Hadith, mujalladai wajen tara. Sannan kwanan nan ya rubuta littafinsa na tafsiri na Hausa Awdahul Bayan, tafsirin Al-Qur'ani na Hausa na farko da aka fara rubutawa a duniya, ba tarjama ba, tafsiri. Sannan kuma da wannan tafsirin nasa da ya rubuta ya samu kyauta a 2020, kyauta ta duniya da sarkin Qatar yake badawa ta mutumin da ya kasance ya kware a abin da ya shafi ilimi. Malam Muhammad Sani Umar Jalle mu malami ne wanda yake bincike, malami ne mai bincike karatu ɗabi'ar sace. Ana ba mu labari babban malamin su da ya rasu watannin baya, abin nan Ash-Sheikh Zarban Al-Ghamidi rahmatullahi alayhi, yana tsokanar sa yana ce masa markazul bahth al-ilmi, haka yake ce masa, wato tsangayar binciken ilimi, haka yake tsokanar sa yake ce masa. To shi ne ya rubuta wannan littafin, wannan littafin ya rubuta shi bayan dawowar shi kasar nan. Yana cikin littafansa da ya rubuta bayan ya rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan nabiyur rahma, ya rubuta littafinsa kuma Tamamut Tawfiq fi sirati Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, da sauran littafai wanda ya rubuta wanda suke da dan yawa. So daka Allah ya kara ma rayuwarsa albarka. Wannan a takaice kenan matuƙa, tunda sirar ta sa ba rubuta aka yi ba, kun dai ji an haife shi, ban faɗa ba, an haife shi a shekara ta 1950, shekarun shi 52 kenan, ɗaya ga watan bakwai watan gobe, gobe shekarun shi 20 da gobe shekarun shi 52, haka ne ko? 1950 zuwa 2022 nawa kenan? 52, kuma ɗaya ga watan Yuli mun kuma gashi muna fara karatun littafinsa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya kara ma rayuwarsa albarka. Da yawan ku kun san kuna jin karatuttukansa, kuna kallon sa a talabijin, kun san shi. To shine littafinsa da yake gaban mu nan. Sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nufin zikru hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla ba'athatihi wa ba'da ba'athatihi. Ambatan tarihin manzon Allah sama, rayuwar manzon Allah sama gabaki daya kafin a aiko shi da bayan an yi ku an aiko shi. Wa ma fiha min ma'athir li yuqtada bihi, da kuma ababan da suke cikin wannan rayuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take cike da gwagwarmaya da ababan koyi da kyawawan hali da kyawawan ɗabi'u, li yuqtada bihi, domin ai koyi da shi. Shine ake ce masa sira kenan, sirar manzon Allah sama. Daga cikin fa'idojinta, abu na farko sanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. asalin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai wani ilimi ne wani abu ne da yake da alaka da imani abu na biyu fa'ida sirran manzon Allah sallama tana ƙara sama mutane soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin duk sabubban da suke jawo a su wani sun cika ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana son mutum saboda kansa to manzon sama yana da kyau idan ana son mutum saboda kyawawan ɗabi'unsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyawawan ɗabi'u idan ana son mutum saboda yawan iliminsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan ilimi idan ana son mutum saboda iya maganarsa da zarangwana a cikin magana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da zarangwana yana da fasaha da ƙwarewa a cikin magana duk wani abu da kike sani ana son wani saboda shi to Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi sannan daga cikin fa'idojin sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai koyi da shi wanda kuma wannan shi ita ce fa'ida mafi girma ya manzon Allah sallama yake ya yake kaza to idan mutum yaji cewa ga yadda manzon Allah sallama yake kaza shi ma sai ya kokari yayi dama Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kicciyawan abun koyi ya tabbata gare ku ga daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ga wanda yake fatan yaje ya hadu da Allah lafiya sannan kuma yake fatan Allah ya kai shi lahira domin haduwa da Allah madaukakin sarki lafiya din wannan ita ce mafi girman fa'ida mafi girman fa'ida ta karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ana tsammanin duk abin da ya kasance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ya zama yayi koyi da shi wasu malamai suna kasa cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana bici akwai abin da ake ce ma uswa akwai abin da ake ce ma qudwa suka ce uswa abin da kowa zai iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sa shi yasa yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun bai ce qudwatun ba uswa na nufin ababan da suke mafi sauki wanda kowa zai iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su amma qudwa abinda ba kowa zai iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ba shi yasa lokacin da Allah ta'ala yake bayani kan annabawa ai da ya faɗi sufofin manzon Allah sufofin annabawa ya faɗi annabawa guda 18 yace ulaiikal ladina hadahumullahu fabihudahum muqtadi bi yace fabihudahum muqtasiba ce waɗannan sune annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su ya shirye su to kai ma'aikin Allah kai koyi da su kaga kun ga a haƙƙin manzon Allah sama da sauran annabawa sai Allah ya ce iqtadi kai koyi ba a ce iqtasi ba to amma a haƙƙin manzon sama da al'umma sai aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswa ba a ce qudwa ba to haka wasu malamai suka bambanta tsakanin abin da ake ce ma uswatun da kuma qudwatun to manzon Allah sama fi hayatihi uswatun wafi hayatihi qudwatu Allah ya ba mu ikon koyi da shi Allah ya ƙara mana sansa saboda haka kai tsaye mu ma a nan zariya akwai dan zariyar mu da ya rubuta littafin sirra kun gan shi nan nan tukur-tukur Dr. Umar Aliyu Abubakar Zariya nan nan tukur-tukur mai haihuwar tukur-tukur da uwar shi da uban shi duka yan nan tukur-tukur ne amma dai yanzu haliyan yana zaune a kasar Jordan san da wuya mutum yana Najeriya iya rubuta wannan ko yana zaune a ciki Allah ya shirye mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali ba ilimin ba amma ba dama ka rubuta abubuwan rigingimu sun yawa Allah shi kyauta to mu je sai mu fara daga malam ya sa sunan littafin sanadiyyur rahma annabin tausayi wannan yana cikin sunayen manzo Allah ta zama da manzon Allah ta sama ya sa ma kansa daga ciki ya ce ana Muhammadu wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi wa ana al-Aqib wa ana al-Hashir a wata riwayar yace wa ana nabiyyu tawbati wa ana nabiyyu rahmati wa ana nabiyyu al-malhamati to daga cikin sunayen manzo Allah ta sama masu abin nan wanda ya sa ma kansa kuma Allah ya sa masa akwai nabiyyu rahma wato annabin tausayi kuma dama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba face ka zama tausayi ga al'umma gabaki daya duka halittun Allah aiko manzo Allah sama rahama ne gare su hatta kafirai kwarai domin kafirai da Allah bai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to halakar da su za a yi to amma sai Allah ya bar su ga su nan sai mutun ya wuce wanda katotan gida hawa biyar ga katanga nan an ja ta ta tafi iyakar ganin mutun sai gidan waye sai mutun sai a faɗi wani wanda ba musulmi ba din yana cin albarkar rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dan Allah ya aiko manzon Allah sama ba zai samu wannan dadin ba da tuni ma an halakar da shi to manzon Allah sama tausayi ne shi to shi yasa malai zabi ya sa ma wannan littafin nasa nabiyur rahma siratun za a ba mu siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ce zikru hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qabla ba'athatihi wa ba'da ba'athatihi wa ma fiha min ma'athir li yuqtada bihi siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nufin ambatar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a aiko shi a matsayin annabi da bayan an aiko shi a matsayin annabi da kuma ababan da ke cikin wannan rayuwar tasa na kyawu da daraja domin ai koyi da shi sannan wadurus sannan akwai darussa a cikin sira wa ibarun sannan da ababan lura in an ce ibar abinda ya kamata mutum ya dau izina ya ji shi ma ya kokarin koyi da shi to Allah ya ba mu ikon haka malai ya ce muqaddimatu tab'ati saniyati muqaddimatu tab'ati saniyati gabatarwa game da bugu na biyu na littafi malami idan zai rubuta ya rubuta littafi to idan yana da rai ba zai littafin ba zai cika ba tsaf sai idan yana sai idan ya rasu ar-rajib al-asfahani rahmatullahi alayhi yana cewa babu wani marubuci face idan yau yayi rubutu da gobe zai dauko littafin da ya rubuta nan sai ya ce oh da na goge kaza da ya fi kyau da na ƙara kaza da ya fi kyau to shi yasa so tari malami baya gama rubuta littafinsa sai idan me sai idan ya rasu to da aka buga littafin na farko za a sake bugawa to shi ne malam ya yi masa gyare-gyare wannan shi ne bugu na biyu kuma har yanzu shi ne wanda ake amfani da shi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu gabaki daya al'alamuna aljanu da mutane da mala'iku da sauran halittun Allah tsuntsaye da kwari da dabbobi duka sune al'alamun wassalatu Allah ya ta salati wato ya ta ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen bayinsa madaukaka da suke sama yana yabansa a gabansu shine salatin Allah wassalamu Allah ya aminci wato ya kubutar da manzon Allah sama game da duk wani mummunan abu ala ashrafin nabiyina ga wanda ya fi daraja a cikin annabawa duka gabaki daya wal mursalina da kuma manzanni duka nabiyina muhammadin shine annabin mu sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kira shi da suna muhammad ya ambace shi da wannan sunan muhammad shayabu wanda Allah ke yawan yabansa bin abdullah ba dan abdullahi babansa kenan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah ya irin wancan salatin kuma ya irin wancan amincin taba'an lin nabi sallama ga iyalansa wato kaman yadda ya ma annabi sallama to iyalansa ma su shiga ciki wa ashabihi da kuma sahabbansa su ma su shiga cikin wannan salatin kuma su shiga cikin wannan amincin ajma'ina gabaki dayansu amma ba'du bayan haka fayusharrifuni haqiqa abu ne da yake sa min ya dauka matsayina ina jin dadi an uqaddima ila alqurra'il kiram da in gabatar ma masu karatu wadanda suke masu daraja hadhihi at-tab'ata ath-thaniyata wannan bugun nabiyu min kitabi na littafi na nabiyur rahmati siratun wa durusun wa ibar wato siran manzon Allah sallallahu annabur rahama siratsa wa durusun da kuma darussan da suke ciki wa ibarun da kuma ababan kula waɗanda ya kamata a yi ruku da su a yi koyi da su a cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da nafadi taba'atihi al-ula bayan bugun farko gabaki ɗaya da aka yi ƙari aka siya littafin duka ya ƙari bi sur'atin da wata irin gaggawa ghayri mutawaqqa'atin wata ba tsammane ta ba ana buga littafin bugun farko kawai sai aka yi tawawasan su a cikin kasuwa saboda daga cikin littafin da ake kishirwarsu akwai littafin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana da kishirwar siran manzon sama ingantacciya kuma wanda zaka takaita bayani to sai wannan littafin ya zo akan wannan tsari gashi dai na farko an yi kokarin bibiyar duk abin da ke ciki an yi iyakar bakin kokari wajen kawo abin da ya tabbata ya inganta domin siran manzo Allah sallama ta gamu da abubuwa da yawa waɗanda an shigar da su wanda ba sa ciki akwai abubuwa masu rauni a littafin sira da wasu suka rubuta to sai wannan littafin ya zo gashi faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ne kawai da fa duka ne shi amma mutum komai babu abun da babu a ciki na kyautatawa da ingantawa sai abun da ba a rasa ba na gazawar dan adam a matsayinsa na dan adam wa hadha min fadlillahi alaina wannan kare wallittafan da gaggawa da sauri lallai tana cikin falalar da Allah ya mana wa alan nasi jami'an da kuma sauran mutane gabaki da wanda su ma suka sai littafin kuma suka karanta suka fa'idantu falahu alhamdu fil ula wal akhirati yabo ya tabbata ga Allah a duniya da lahira al ula dan a duniya wal akhirati da lahira Allah ya cancanta a yabe shi a duniya kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake da yabo ya cancanta a yabe shi a lahira shine sai malai ya ce wa qad tadammanat hadhihi at-tab'atu wannan bugun nabi ya kunshi تصحيح بعض الأخطاء المطبعية جاراً وسكرا قريد أكسام نبوغو الواقعة وأن سك أبكو في الطبعة الأولى أبوغم فرقود أقيم للتافة فنجي إذا نفت أمكوكو إذا ما لني يغبو تلتافة سما دامر بايا غمرا يوابني يا رسول تو حق زي تقول هذا للتافة الناس هنا دوبا و sai da kanshi zai riga gano wasu abubuwa wasu kuma abubuwan wasu za su karanta su ce masa alagaba ta malam waje kaza da an sa kaza da yafi ko waje kaza akwai kuskure kaza a ciki almutaalliqati bi dhabti ba'd almufradat wadanda suka ratayu da yima da tantance wasu kalmomi dhabt shine a tantance abu a kwalaile ce shi a fito da shi yadda ya kamata ai shi yasa ake ce mahadda adhabt sannan wa hadfi riwayatin sannan na goge wata riwaya ta bayyana li waha'uha wadda daga baya na gano cewa ashe riwayar tana da rauni al waha'u adhaf wa ta'dil ba'd al ibarat yasirati sannan kuma na musanja wasu jumloli masu sauƙin kaɗan ya cire wasu jumloli sai ya kawo wasu a makofinsu ma'idafatin ilmiyatin ƙalila tare da na ƙara kawo wasu fa'idoji na ilimi waɗanda suke ƴan kaɗan fi ba'dhil mawadhi'i a wasu wurare wannan yana famula yana faɗa mana cewa bugu na biyu da ke gabanmu abinda ya masa bayan bugun na farko ya kare shine sai ya ce wallahu ta'ala al-mas'ulu Allah shine wanda ya cancanta a roke shi an yanfa'ani bihi da ya amfanar da ni da wannan littafin yasa in samu lada ladan da ake samu na shiryar da mutane wa yanfa'a jami'a man ittala'a alaihi min almuslimin kuma ya amfanar da duk wanda ya bincike ya leka wannan littafin ya karanta daga cikin musulmi kuma yayi aiki da shi fi kulli zamanin a kowane lokaci wa makanin da kowane wuri wa an yaj'alahu kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafin nawa ya zamo khalifan liwajhihi alkarim nayi shi ne a keɓance dan ganin fuskar Allah ranar gobe alkiyama ganin fuskar Allah ƴan uwa yafi komai daɗi idan ƴan aljanna suka shiga aljanna Allah ya bayyana a gare su to sai sun manta da aljanna ma saboda daɗi Allah ka sa muna ciki innahu lallai Allah jawadun karimun shi mai yawan kyauta ne karimun kuma mai yawan karamci ne mai bayarwa ne ga bayinsa mai musu kyauta mai musu tagomashi a rayuwa wa katabahu al-faqiru ila afwi rabbihi al-karimi wanda ya rubuta wannan littafin shine mai neman yafiya ubangijinsa wanda ya kasance mai karamci Muhammadu Sani ibn Umar ibn Musa madinatu Kano Nigeria masa'a al-jumu'ati as-sabi' min rabi'il awwali sanata 1434 hijriyya yayi wannan jaran ne a shekara ta 1434 yau kusan shekara tara kenan shekara tara al-muwafiq wanda ya dace da 11 yanayar kanuni sani wato a watan January shekara ta 2013 yi wannan gyaran aka bada domin a buga wannan kwafin na biyu bugu na biyu to Allah ya saka masa da alkhairi yadda ya addu'a Allah ya amfane mu da wannan littafin to Allah ya amfane mu muqaddimatul muallifi gabatarwa ta shi wanda ya rubuta littafin gabatarwa asali kenan wannan da muka karanta ta muqaddimatu tab'ati thaniya wannan kuma muqaddimatul muallif wato asalin gabatar wanda yayi littafin shimfidar da yayi littafin wanda a ciki zai fada mana tsarin sa da dalilin da yasa ya rubuta littafin da kuma tsarin da zai tafi a kansa wajen rubuta littafin alhamdulillahi wa kafa yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa kuma ya isa yaban nan ya isu wassalatu wassalam Allah yi salati kuma ya ta aminci ala ibadihi alladhina safa ga bayinsa waɗanda ya zaɓe su bayin Allah madaukakin sarki waɗanda ya zaɓa manzanninsa da siddiƙan manzanninsa da shuhada'u da saliquna Allah ka sa mu a ciki amma ba'du bayan haka fa inna siratan nabawiyyata lallai tarihin manzon Allah sama sira annabi ambatar rayuwarsa lamin ahammi ma yajibu an tusrafa ilayhi inayatul muslimina biddirasati wata'ammuli lamin ahammi lallai tana cikin mafiya mahimmancin ma yajibu abinda ya zama tilas an tusrafa ilayhi inayatul muslimina a karkatar da kular musulmai gabaki ɗayanta zuwa ga sirar manzon Allah sallama biddirasati a riƙa yin bincike ana karantarta wata'ammuli kuma a riƙa kula da abin da sirar ta kunsa sirar manzon Allah sama ƴan uwa waɗannan abubuwan da ake yi na cin mutuncin a neman a ci mutuncin manzon Allah sama ko a zage shi da yawa yana komawa ne waɗanda suke wannan ba su san waye manzon Allah ba amma na rantse muku da Allah duk wanda ya san manzon Allah sama ba zai zagi manzon Allah sallama ba in ko ya zage shi to wannan yana ɗaya daga cikin mafiya taɓewa halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya tun a farkon halittarsa har zuwa kuma tashin alkiyama amma da yawan wanda suke ɓacin manzon Allah sama ba su san waye shi ba ba su san waye manzon Allah sallama ba na faɗa kafin wasu ku su zo sun yi latti manzon Allah sallama duk abin da ake nema na aso mutum in kina da wasu ka'idoji da kika rattaba su ne ka'idojin da kike ginawa akan ki su wani ko ki su wata to manzala sama ya wuce wannan ka'idojin naki ya cika su tsaf sannan kuma ya wuce su da doriya doriya ne dindin yawa ninkin baninki واستخلاص الدروس والعبر سننكم أتعام درسة أتشرى يوم منزل الله صلى الله عليه وسلم والعبر دكم أبا بانكولا وننين أتشكم في مهم منشن أبن ديك ماك مسلمين سكرتتو سين قتي واسع ولا سيما في هذا العصر مصمم ما أولا زمن الذي اشتدت فيه غربة الإسلام والمسلمين wanda ba kuntan musulunci da ba kuntan musulmai ta tsananta a cikin sa wannan zamanin namu zamanul gurba ne addini ya zama ba ko yanzu idan ka zo ka ce zaka yi musulunci tsantsa a gidanka zaka fara samun matsala gidanka cikin gidanka namiji da zai ce zai yi musulunci duka to ba ai sa'a ba wanda za su fara kame matsala matan shi da ƴaƴan shi idan mace ta ce za ta yi musulunci da kyau to da wanda zai fara bata matsala mijinta to gurbatul islam kenan in ko mutum bai da mata ba mata aure bace ba ta da miji to iyaye an zama musulunci ya zama ba ko kamar yadda manzo sun ce badal islam ghariban wa sa'ud ghariban kama bada fatuba lil ghuraba to ana son mutum ya zama baƙwa to a cikin wannan baƙuntar da musulunci da musulman gaske suke ciki to lallai siran manzala sama tana cikin mafiya mahimmancin ababen da ya kamata a karkata zuwa gare su wa katurat alaihim hamajatun sharisatun sannan haifar maki shine hamaja shine hajamat sharisa wa katurat alaihim hajamatun sharisatun sannan haifar maki sharisatun mai tsanani ya yawaita a tare da su ana kaima musulmai farmaki ta ko'ina a kai musu farmaki ta hanyar annabinsu yanzu wani kawai in ya tashi kawai saboda ya kawo fitina a cikin musulmai kawai shi kenan sai ya zane na ɓatanci sai ya ce ga annabinku nan ya sa a jarida mu kuma ba yadda za a yi a taɓa manzon Allah su sanama duk musulmi mai imani hankalin shi bai tashi ba idan aka taɓa manzon Allah sama kika ji baki ji komai ba to mutum ya tuhumi imaninsa akwai matsala wani kawai shi kenan kuma kawai sai ya zo shi kuma gobe ba a gama wancan ba sai wani shi kuma kawai sai ya yi magana da baki ya ɗuɗɗura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shar zagi ba za a gama ba a gefe guda sai kawai wani kuma ya sake yin wani abu ana nan sai wani kawai shi kuma sai ya zo ya ce ya dauki alkur'ani ya yayyaga ya kona haka ake mana halin da nake ciki kenan a yau kuma duniya tana kallo wa ma yuwajihu bihi ad-dinu min ittihamatin batilatin da kuma abinda ake fuskantar musulunci shi addinin musulunci da shi min ittihamatin batila na tuhumatuman ƙarya ana danganta ma musulunci abinda ba musulunci bane in an tashi za a yi magana ta'addanci sai a ce musulunci ne ya kawo ta'addanci idan an tashi wasu lalatattu sun ware sun zo suna kashe mutane in an tashi sai ka ji ƴan jarida suna ce musu wai masu tsatsauran ra'ayin musulunci ne za a danganta su zuwa ga musulunci ne ya sa su a wasu mutane ko masu tada ƙayar baya ƴan rigima ƴan hayaniya ƴan tada fitina a sa musu wannan sunan ba kuma tada ƙayar baya na da addini ne ta yanda ƙayar baya ba yi da addini bai da addini an samu a cikin yahudanci akwai yanta da ƙayar baya a cikin su an samu a cikin kristoci an samu ga waɗanda ba su da addini ma to dan an samu a cikin wasu waɗanda suke cewa su musulmai ne sai a ce musulunci ne ya kawo akwai adalci a ciki kana ma danka tarbiyya daidai gogodan abin da zaka iya yi sai a je yayi ka sassaba sai a zo a ce kai ka sashi akwai adalci a ciki kullun kana hana shi sai ya je yayi kuma ka nuna kai ba ka san wannan abin kuma ka fito ka ce kai ba kai ka sashi ba ba ruwanka da wannan abu da yake amma kai da an tafi a ce kai ka sashi an yi ma adalci ba ma mutum adalci ba to halin da musulunci yake fuskanta kenan a ciki a yau fal muslimuna muslimai a yau ahwaju ma yakununa min ayi waqtin madha ila al'audati sahihati ila dinihim wat tamassuki bi sawabitihi fal muslimuna muslimai ahwaju su suka fi tsananin buƙatar ma yakununa min ayi waqtin fiye da yadda suke a kowane na kowane lokaci ma ba wanda ya wuce min al'audati as-sahihati na su dawo dawowa ingantacciya ila dinihin zuwa ga addininsu wallahi ƴan uwa duk wannan hauma-haumar da ake ciki da za mu dawo mu bi musulunci da gaske duk waɗannan matsalolin sai sun kawo wattamassuki bi sawabitihi sannan kuma musulmai su ruku da ababan da suke tabbatattu a cikin musulunci wa tatbiqi ta'alimihi sannan kuma su aiwatar da koyarwa ta musulunci fi waqi'i hayatihim a rayuwarsu da suke ciki a yau a gidajensu a masallatansu a kasuwanninsu a ofisoshinsu a hanyoyinsu har da gidan biki kwarai musulunci a dawo da shi hatta a gidajen biki to musulmai suna da wannan buƙatar matsananciyar buƙata wasiratun nabawiyyatu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam faɗin rayuwarsa da bayanin yadda ya gudanar da ita hiya tarjamatul amaliyyatu li hadha ad-din ita ce fassara ta aikace ta addinin nan idan aka tambaye ki aka ce ya za a yi mutum ya gane musulunci a aikace sai ya ce ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma shine tafsiri na aiki na alqur'ani wa'ama wa alqur'anu min kulli hikmatin wa nifat lahu al'adabu fil lahn wal dam manzon Allah kuma duk abinda musulunci ya ce duk abinda alqur'ani ya ce ayi yayi kun sani al-ghammumi guda biyu suka je wajen Nana Aisha suna tambayar ta wai ta fada musu dabi'un manzon Allah sallama sai Nana Aisha ta kalli ɗayan sai ta ce alam taqra'i alqur'ana kai ba al-ghamma bane ka haddace alqur'ani shi kana khuluquhu alqur'ana ai dabi'un sa alqur'ani to a ina za a ga haka shine a dawo sirarsa sirarsa ya yi aiwatar da rayuwarsa kuma wani abin da zai ba ku sha'awa ƴan uwa tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa a barkoyi duka tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi to in ana ba mutum tarihinsa to za a ba shi tarihinsa ne a matsayin me a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mai amana wani mutum ne wanda yake mai tsoron Allah tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi wani mutum ne mai gaskiya shi yasa ai da wannan ka'ida ya musu tambaya kuma masu hankali a cikin su ai sun aja ka'ida suka ce ma kana li yada al-kadhiba ala an-nasi wa yakdhiba ala Allah ma kana li yada al-kadhiba ala an-nasi wa yakdhiba ala Allah ba zai kima mutane ƙarya ba sannan yanzu yana ma Allah ƙarya mutumin da bai yarda ma wani ƙarya ba ya za a yi ma Allah ƙarya faqad kana sahibuha alayhi salatu wassalam haqiqa ma abucin wannan sirra amincin Allah da salatansa su ƙara tabbata a gare shi huwa man sana'ahu Allahu ala ainihi shine wanda Allah ya kira shi annabi sama kira Allah ne sana'ahu Allahu ala ainihi Allah madaukakin sarki shine ya halicci manzon Allah ya kira shi ala ainihi akan idansa Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu kuskure wani abu na manzo Allah su sama zai zama baudadde wani abun manzo zama sai zama ba yadda ake so ba a'a komai na manzon sallama cike yake. Wa wasafahu bi qawlihi, sannan Allah ya sukunta manzon Allah sama da fadin sa yace wa innaka la'ala khuluqin azimin wa innaka wallahi. Allah yake ce mu manzon Allah sama wallahi kai tabbas lallai la'ala khuluqin azim, kana kan wasu dabi'u waɗanda suke masu girma. Shi yasa sagiruna Abdullah ibn Abbas da ya tashi fassara khuluqin sai ya ce ay ala dinin, kai kana kan wani addini. In an ce addini shine tsarin rayuwa ga baki daya, to kai kan kana wata dabi'a hadaye waɗanda suke masu girma. Wa Aisha radiyallahu anha, nana Aisha Allah ya dada ita, lamma su'ilat ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da aka tambaye ta a game da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ajabat bi kalimatin mukhtasaratin jami'atin, sai ta amsa bi kalimatin da wata kalma mukhtasaratin taƙaitacciya jami'atin, amma kuma wadda ta tattaro komai. An tambaye ta aka ce mata ya ɗabi'un annabi sama suke, kana khuluquhu alqur'ana, sai ta ce ɗabi'un manzon Allah sama ai qur'ani. To daga idan mutum yana son ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya karanta alqur'ani. Idan mutum yana son ya fahimci fassara alqur'ani, to ya karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Siran manzon Allah sama madubi ce ita, madubi. Wani irin madubin? Madubin da ke nuna ma mutum ga yadda alqur'ani yake kwarai. Fasiratun nabawiyyatu, siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maidanun rahbun, fage ne mai yalwa, للدروس العملية ندرسا أيشي والممارسات الفعلية دخوما أي وتروى أيكة لهذا الدين نوانا الدين يسابا يد ذا أي مسلمي يفهم شو مسلمين شي بيسن سيرا من زن الله صلى الله عليه وسلم سيرا فهي مزيج إتسيرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ونسركيني ai mun gane sirki ko abinda aka dauko wani abu aka hada da shi ko ba ya zama an surka ba, to shi sirki ne. Ita sirran manzon sama sirki ce ita, baina hayatihi sallallahu alaihi wasallam rasulan, a matsayin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta annabtarsa a matsayin sa na manzo, wa qa'idan kuma jagora, wa insanan kuma dan adam. Kuji a lokacin da kike karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kina karanta sirran wani manzo ne. Me fa'ida haka? Duk abin da kika ji an ce yayi, to addini ne. Domin me? Wa ma yantiqu anil hawani in huwa illa wahyun yuha, duk abin da yake baya fadin sarci fadi, duk abin da ya wahayi aka masa. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yana cikin masu rubuta ma manzon Allah sama wahayi. Wata rana yazo ya ce ma manzon Allah sama, ya ma'aikin Allah ka dauke ni sakatare. To sakatarora ana tantance musu me za su rubuta, sai manzon ya ce uktub kulli shay'in, manzon sun ya ce duk abin da na faɗi ka rubuta. Fa innahu la yakhruju min hadha illa al-haqq, ce duk abin da yake fitowa a bakin nan na gaskiya ne. So daga duk abin da na faɗa ka rubuta. Duka Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma shi baya tantance, baya bambanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi ta a matsayin sa ta dan adam, a matsayin sa na dan adam, da wanda yayi a matsayin shari'a yana koyarwa. Shi komai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai yayi, zai haddace kuma yayi. Wata rana manzo Allah sama yana tafiya a kan hanya, ga sitin titi, sai wata bishiya ta fado titin, ko ba za su iya cire ta ba. Sai manzo sama ya zagaya ya bi ta baya, ya kauce ma wannan bishiya bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru. Abdullah ibn Umar yazo wucewa ta wannan hanyar babu bishiya, amma sai da ya zagaya kamar yadda manzon sama ya zagaya a wancan lokaci. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buwaje, sannan ni zaka ce ka indi. To kun ga wannan kenan wa qa'idan. Sannan manzon sama yana yin aiki ne sirar sa, yana yin rayuwa ce a matsayin me? A matsayin jagora mai jan mutane ya kai su zuwa ga daidai. Sannan wa insanan, sannan shi ba mala'ika bane. In mala'ika ne ba za a iya koyi da shi ba. To ina ma kika ganshi wanda take son ta ga mala'ika yau a cikin ku ta daga hannu kuma ta addu'a? Ah, ba falala bace? To kun ga ba kwaso ko? To ashe mala'ika ba zai iya zama manzo ba, ba zai iya zama manzon mu ba. To daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne, mutum ne. Allah ya aiko mana shi, amma ya sanya shi ya zama me? Ya zama qa'idan wa rasulan, ya zama jagora kuma manzo. Wanda za a yi koyi da shi, kuma duk abin da ya faɗi addini ne, kuma duk abin da ya aikata addini. Wa baina hayati ashabihi radiya, shi yasa wani malami yake faɗa, yake cewa idan kai baba ne, to koyarwar gidanka ta zama irin ta manzo sama, domin shi ma baba ne, ya haifi ‘ya’ya bakwai. Idan Allah ya baka ‘ya’ya mata zalla, to za ka iya tarbiyyar su idan ka bi annabi, domin yana da ‘ya’ya mata. Idan Allah ya baka ‘ya’ya maza zalla, za ka iya koyi da manzo sama, domin manzo Allah sama yana da ‘ya’ya maza. Idan Allah subhanahu wa ta’ala ya sa ‘ya’yanka maza da mata ne, to za ka iya tarbiyyar su, domin manzo sama yana da ‘ya’ya maza da mata. Idan ɗanka bai taɓa mutuwa ba, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ‘ya’yan shi wasu ba su mutu ba. Idan ɗanka ya mutu, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shi ya taɓa mutuwa. Idan kai kaka ne, to manzo sama ma na da jikoki. Idan kai sirki ne ka aurar, manzo sama ma ya aurar. Idan kai sirki ne ka auro, to manzo sama ma ya auro. Idan kai matashi ne, manzo sama ya taɓa rayuwa a matsayin matashi. Idan kai matashin dattijo ne ka wuce 40, to manzo sama ma ya taɓa wucewa. Idan kai dattijo ne kai shekaru, manzo sama ma sai da ya kai shekara 63, sannan manzo sama ya rasu. Idan kai shugaba ne, to manzo sama shugaba ne. Idan kai liman ne, manzo sama liman ne. Idan kai alƙali ne, manzo sama alƙali ne. Idan kai mai bada fatawa ne, manzo Allah sama mai bada fatawa ne. Idan kai kwamandan sojoji ne mai sa a tafi yaƙi, to manzo sama ma kwamanda ne. Duk abin da mutum yake nema na koyi, sai da Allah ya cika ma, manzo Allah sama ya bashi. Idan kai malami ne mai karantarwa, manzo sama malami ne mai karantarwa. In kana karantar da maza, manzo sama ya karantar da maza. Idan ya karantar da mata, manzo sama ya kana karantar da mata, manzo sama ya karantar da mata. Duka kowa yana da abun koyi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ta yaya za a san wannan? Ta hanyar sirarsa. To shine sai malam yace wa baina hayati ashabihi radiyallahu anhum atba'an mukhlisina. Sannan kuma akwai sirki na yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa rayuwar sahabban manzo Allah sama ta kasance a matsayinsu na atba'an mabiya mukhlisi, mabiya masu ikhlasi, ba mabiyan mutum saboda me za su samu ba, a'a me za su samu wajen Allah. Idan ana bin wani dan a samu duniya ne, to babu duniya a farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma daga baya duniya ta zo kwarai da gaske, an samu duniya. Amma manzo sama bai batta ba, ya raba mu waɗanda suka cancanta, a raba musu. Wa a'wanan mutahaddina, sannan kuma mataimaka mutahaddina masu soyayya juna. sahabban manzon Allah sallama so daga din lokacin da ake kiran tafsirin manzon Allah sallama to kiji a ranka za a ambaci sahabbansa sahabban nan ga sufofinsa sufofinsu madiya masu ikhlasi duk abin da suke dan Allah suke madiya mataimaka masu soyayya juna wa junudan munadilin sannan kuma sojoji masu kare musulunci munadala shine kai ka kare wani abu fa jama'a diwanu sirati sai ya kasance kundin sirar manzo Allah sama ta ya tattaro bainal masdari wat tatbiq a tsakanin macirata ina aka ciro sirar wat tatbiq sannan kuma da aiwatarwa sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa shine al-masdar shi ake ciro rayuwa a wajensa daga wajensa su kuma sahabbai sune at-tatbiq din su suka aiwata sahabban manzon Allah sama kallo suke ya manzon Allah sama zai tsidda yawo ko zai yi kaki su ga yadda yake shi koyi da shi wal uswati alhasanati wat tarbiya sannan da abin kyakkyawan abun koyi wat tarbiya da kuma tarbiya dama waɗannan manyan manyan abubuwan guda biyu su ake tarbiya da su kai ka zama mutumin kirki sannan kuma sai yi koya ma wani ka masa da baki ko ka masa aiki fatawjihatuhu kun ga fuskantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqwaluhu da maganganunsa wa af'aluhu da kuma ayyukansa masdarun sune macirata wa tatbiqun li hadha ad-din kuma aiwatarwa ce a aikace ta wannan addini kama kana sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanatan kaman yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama abun koyi kyakkyawa li hadhihi al-ummati ga wannan al'umma wa hayatuhu sanna rayuwarsa ma'a ashabihi tare da sahabbansa darsun maidaniyun darasi ne da aka yi shi kuma a fili a aikace idan an ce ad-darsul maidani shine practical abu da aka yi a fili misali ad-darsul maidani shine bayan an koya ma mutane abubuwa na theory misali kaman sojoji an koya musu ga yadda za su yi abu kaza kaman malamai teaching practice shine ad-darsul maidani ana koya muku ya za ku yi karatu ya za ku yi kaza ya za ku yi kaza to yanzu kuma an aiwatar muku aikace li tatbiqi hadha ad-din ala ardil waqi' wajen aiwatar da wannan addinin ala ardil waqi'i a duniya ta aikace wa qad tawakhayna ma ne yace haqiqa mun bibiyi mun yi taka tsantsan fi jam'i maddati hadha al-kitabi a wajen tattaro sinadarin da muka rubuta wannan littafin da shi al-i'timad ala al-masadir al-asliyya muka dogara da maciratai na asali manyan manyan littafan sira na farko farko da siratin nabawiyya na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman wa kaman siratu ibn Muhammad ibn Ishaq al-Akhbari kaman siratu ibn Hishab kaman tabaqat ibn Sa'd waɗannan suna cin al-masadir al-asliyya na ne na sira asalin littafin da aka rubuta sira na farko farko بالإضافة إلى الإفادة من بعض الكتب المعاصرة فننكم طوري أقل التفين زامني المتخصصة ولند أكك المتخصصة ولند سكيبي أكيبي سو أكن سيرا من زن الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها أجب جبا كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية wannan littafin mujalladai biyu ne na babban malami Dr. Mahdi Rizqillah wasiratu an-nabawiyyah as-sahiha da kuma sirar manzon Allah ta sama ingantacciya li Dr. Akram Diya al-Umari wannan babban malami ne a ƙasar Saudi Arabia wasiratu an-nabawiyyah arḍun wa waqa'i' wa tahlil ahdath da kuma wannan littafin shi kuma na Dr. Ali Muhammad As-Salladi shi kuma malami ne dan kasar Libya yana nan da ransa har yanzu yana zaune a kasar Qatar ووقفات في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الله زغبان الغامدي وفقه الله يزكي رحمه الله كينا يا رب شي ما ان كان كن بايا تو wannan littafin suna cikin littafin da malam ya fa'idantu da su ya dogara da su وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكتبه محمد الثاني بن عمر بن موسى أغانى الشدة قوتاً صفر إجغم من زن الله صلى الله عليه وسلم دولي لذريه لذا أشغن دا ترع وان دي داتي دشاء قوتاً تبرار فبواري كينا فبواري دبوبي دا تقص بمدينة كانو الإسلامية حرسها الله تعالى ألا يتغي تدزاريا ko ba ka bane to wannan shimfidar da malaye kenan ya fadan mana irin tsarin da yayi na littafin sa da kuma yadda zai gudanar da littafin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu da abin da muke karantawa ya sa mu gane ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sannan kuma ya sa mana ikhlasi a cikin aikin mu da karatun mu gabaki daya za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai in Allah ya hada mu a haduwa ta bi inda rai a majlisi na biyu muna muku fatan alkhairi muna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.